Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hatis Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakuma Kere. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana niyyar kai ziyara a Majalisar Dinkin Duniya don gabatar da jawabi ga babban taron Majalisar Dinkin Duniya mai wakilai 193 a Jajibre ranar tunawa da mamayar da Rasha ta kai wa kasarsa a ranar 24 ga watan Fabrairu, idan yanayin tsaro ya bada izinin yin hakan, inji wata babbar ma'aikaciyar harkokin wajen kasar. Matamakiyar ministan harkokin waje na farko Emin Japarova ta yi gargadi a wata hira da ta yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a ranar Juma'a. Tana cewa akwai abubuwa da dama da ya kamata a tabbatar da su kafin zuwan sa wurin, inda farko ta yi nuni da dalilan da ake ciki na soja a kasar da kuma gargadi daga hukumar leƙen asirin Ukraine cewa Rasha na shirin kai wani mummunan hari a watan Fabrairu. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Ukraine ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a shafin Facebook a jiya Asabar cewa kawo yanzu ba yanke shawaran ko da gaske shugaban zai kai wannan ziyara ba. Zelensky zai kai ziyara a kasashen waje ne dangane da halin da ake ciki a Ukraine da sauran wasu dalilai, inji Oleg Nikolenko. Yana mai alkawari da sanar da jama'a game da shirin shugaban na tafiye-tafiye zuwa kasashen waje. Wasu 'yan bindiga sun harbe 'yan sanda guda uku halahira a wajen birnin Peshawar na Pakistan, kamar yadda hukumomi suka faɗa game da tashin hankali na baya-bayan nan a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai fama da rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. Babban sufeto na ayyuka Kashif Attab Abbasi ya ce jama'an uku sun mutu ne a yayin da suke bin 'yan bindigan da suka kai har ya ofishin 'yan sanda da gurneti da bindigogin sarukan roke da kuma makamai masu sarrafa kansu a Sarband da ke kusa da Peshawar. Haramtaccen kungiyar Tehrik-e-Taliban Pakistan ko kuma TTP a takaice a ranar Asabar ta dauki alhakin kai harin ofishin 'yan sandan kwana ɗaya da ta gabata tare da kashe jami'an. Kungiyar TTP ta kai hare-hare a Pakistan a cikin shekaru 15 da suka gabata, inda take yaki domin tabbatar da tsauraran dokokin musulunci a kasar da neman sakin mambobinsu da ke hannun gwamnati da kuma rage yawan sojojin Pakistan a tsofaffin yankunan kasar masu yawan ƙabilu. Guguwar da ta afkawa California ta samu ƙarin iska da ruwan sama da dusar ƙanƙara a jiya Asabar, lamarin da ya haifar da fargaban ambaliya da kuma katsewar wutar lantarki da jefa balaguro a cikin hatsari. Ruwan sama da ya faru a arewacin California ya zo da iska mai ƙarfi kuma ya bazu zuwa kudu tare da ƙarin guguwa da ake tsammanin za ta biyo baya a farkon mako mai zuwa, inji hukumar kula da yanayi ta ƙasa. Sama da mutane 68,000 ne suka kasance ba tare da wutar lantarki ba da safiyar jiya Asabar, sai dai adadin ya ragu fiye da rabi da rana, a cewar shafin yanar gizo na poweroutage.us. An ba da gargadin ambaliya ga yankin arewacin San Francisco Bay da suka hada da Marin da Napa da Sonoma da kuma Mendocino. Kogin Salinas da ya batse ya mamaye filayen noma a gundumar Monterey da kuma zuwa gabas. Gargadin ambaliyan ya yi tasiri a gundumar Mercy da ke tsakiyar inda ake noma, inda gwamnan jihar California Gavin Newsom ya ziyarci don duban matsalolin da guguwar ta haddasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto ya gano kusan mutane biliyan guda a cikin kasashe matalauta na duniya ne ake musu jinyar cuta mai barazana ga rayuwarsu a cibiyoyin kiwon lafiya da ba su da isasshen wutar lantarki. Wani rahoto na haɗin gwiwa na hukumar lafiya ta duniya da bankin duniya da hukumar kula da makamashi ta duniya da sauransu suka fitar a kwanan nan. Jami'an kiwon lafiya sun ce samun wutar lantarki a cibiyoyin kiwon lafiya na iya sauya abubuwa da dama tsakanin rayuwa da mutuwa. Hiza Adar Rouhani ita ce shugabar sashen kula da ingancin iska, makamashi da kiwon lafiya a hukumar lafiya ta duniya. Ta ce yana da matukar muhimmanci a samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki a koda yaushe a asibitoci.
Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer functioning, to have medical.
Kai tunani zuwa wurin kiwon lafiya ba tare da fitilu ko kuma babu damar samun dumi ga jarirai don samun na'urorin likitoci su yi aiki da ƙarfi a koda yaushe. Yana da matukar muhimmanci cewa muna da wannan wutar lantarkin. Wannan wani al'amari ne da ba a manta da shi na kayayyakin more rayuwa na cibiyoyin kiwon lafiya da ake matukar bukatar ci gaba da kulawa da waɗanda suka fi fama da rauni a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaitan ƙarfi. Yan sanda sun faɗa a jiya Asabar cewa an kwantar da wata yarinya 'yar shekara bakwai a asibiti a cikin mawuyacin hali. Kana wasu mutane biyar sun samu raunuka bayan harbin da ya biyo bayan wani makokin 'yan Katolika da aka yi wa wata mata da 'yarta a London. Masu makokin sun yi kururuwa daga wurin da lamarin ya faru a wajen cocin Roman Katolika da ke babban birnin ƙasar yayin da aka ji ƙarin harbe-harben. Binciken farko ya nuna cewa an yi harbe-harben ne daga wata motar da ta tashi daga inda lamarin ya faru, in ji rundunar 'yan sandan birnin London a wata sanarwa da ta fitar yayin da take kaddamar da neman shaidu na gaggawa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ni kilo ne.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Masu yin magana suka ce wai gidan biki sai an su. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya leko ne kasuwar Area 11 da ke nan Garki Abuja, inda kuma shirin zai duba farashin kayan masarufi musamman abin da ya danganci kayan miya da kuma kayan abinci. Masu yin magana dai suka ce wai ana ta kaiwa ke ta kaya. Wannan shine babban dalilin da yasa shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako zai duba farashin kayan miya da kuma kayan abinci. Ku biyo mu a cikin shirin.
Sunana dai Mubarak Musa.
Me ka kasa?
Na kasa kayan miya ne, tumatur, tattasai, albasa da kuma arshi da doya.
Yaya kayan masarufi a nan Najeriya?
To, kayan masarufi har yanzu dai suna ijiye iyo, dan har yanzu dai farashi suna nan. Dan wani ma yana ƙara farashi. Kamar misali kamar albasa, da ana sai da ita wani yanzu gashi ana sai da ita 2000 har 2500 kamar tsohuwa kenan, har 3000 ana sai da ita. To kamar dankali da tsadarsa 2500 yanzu kuma ana sai da shi 3000, amma shi tumatir ya danganci kala-kala ne, da akwai mai kyau akwai kuma mai ruwa-ruwa. Kamar wannan shi mai kyan muna sai da shi 2500, tarugu shi ma muna sai da shi 2000, tattasai ma haka 2000. Daman doya dai kowa ya san dai a wannan lokacin yanayin yana take ta danyi kuɗi, amma kuma ita ikon Allah ta fara sauka ba kamar da ba. Kamar wannan kashin muna iya sai da shi 7000.
Yanzu da kitabu ana iya sai da shi 7000 kamar da yana kan kai nawa?
Da kan da kamar wannan gaskiyar shi ko mutum ya sa ko kuma ya bar shi 10,000 ne.
To yaya amma kwastomomi suna zuwa, akwai kuɗi a hannun mutane ana zuwa sayan kaya?
Eh to kowa dai ya sani dai a wannan zamani yanda take a Najeriya, wayo 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 haka dai ake ta manage. Kin ga ba gashi kina kai mu da zo na muke, dan misali a yanzu mutum yayi kokari ya sai da kashi 2 ko kashi 1.
To ni ce dai maman Sajida, akwai shinkafan tuwo, akwai ta dafawa, akwai wake.
To yaya farashin kaya?
1,300 forish, 1,100 1,950 wake, akwai na 1,000, akwai na 900, akwai na 850, akwai na 750, mai manja 900, manja 1,100.
Shi ya za a kwatanta farashin kayan sabanin na da, shin ya haune ko ya sauko?
Linkin balinkin ma hawa, da ana san shi kafa 300 mudu, yanzu da ana san ta 1,300, ko kai ta sauko, amma akwai bambanci da yawa ma sosai.
Na ga akwai su garin tuwo daga wani jan wake da sauransu, su kuma na
1,100, farin kuma 800, 750 haka yake.
To yaya za a kwatanta yawan kwastomomi shin mutane akwai hadin kudi a hannunsu suna zuwa sayan kaya
ya babu kudi yanzu kan gaskiya sai dai wadi ba ki ga ya kacin ba a cikin shagon ba cikin shagon ba gaskiya sai dai maleji sai dai godiyar Allah kurin
sunan Ibrahim na kasa kayan hatsi
to yanzu na ga dawar ma kala kala ne ga fara ga ja ga wata farar dawa da sauransu ga geda to yaya farashin kayan
dawa 400 jaro 400 wannan geda 1000 ana muna sayawa shi ta wato 900 muna
to yaya farashin kayan sabanin da da yanzu
gaskiya ka sun kara kudi sai ko sai tsare sai wallahi ba ko da ba ka sai hankali wallahi ran sai hankali ko sai ku kake ba kudi sun su kiran ba kudi mutane
to kamar yanzu a rana kakan sai da kamar shinkafa mudu nawa
to abin ai da ce ne ina sai da kawan mudu 30 haka kawan 40 ma 20 mudu ana sai ki abin da ce ne ba ku loje yake kaso da sai hankali hankali
su kuma su gawan fa
su ma haka sunana Sa'ada Alhassan mun kasa albasa tumatir da dankalin Hausa da tarugu da tattasai
yaya farashin kayan
muna sai da albasa 2000 tumatir 2000 tattasai 1500 tarugu 1500
kamar an kasa dankali anan shi kuma dankalin na
dankalin zaki ne aka kasa anan shi kuma ana sai da shi naira 1000
to yaya farashin kaya sabanin da da yanzu
a farashi yayi normal da yanzu manoma suna dan jin dadi su ma in sun noma ana saya kuma yana dan tafiya daidai dan dai an dan samu matsalar tsadan mai saboda haihuwar ruwa na mai shi ne kaya dan kara kudi kawai gaskiya ne kudi ba kaman baya ba yanzu mutane suna dan shiga kasuwa sayan kaya sosai
to kaman a rana kakan sai da kwandon albasa da tumatir kaman kwando nawa
kuma a rana muna sai da kwandon tumatir 2 muna sai da albasa rabin buhu muna sai da dankali rabin buhu haka dai da sauran su ta sai da tarugu ana sai da buhu daya a rana gaskiya mu a Najeriya talauci ya danye kasa tattalin arziki a hannun mutane musamman dama in kaka ta yi yana dan tasowa sama alhamdulillah yanzu
wani kira za ka yi wa gwamnati
to muna kiran gwamnati ta duba inda tai kuskure ta gyara inda tai daidai ta kara karfafawa
masu sauraro kada ku sha'afa shirin kasuwa akai miki dole ne yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka anan zamu dasa aya a shirin namu na kasuwa akai miki dole na wannan mako kuma na farko a shekarar 2023 a madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da kuma fatan Allah ya kawo mana sauki a yadda al'amura suka tashi a Najeriya ko kuma nace suka yi ma tashin goren zabi a Najeriya kasance lafiya
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki lone kasuwa
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Thank you. Allah shi ne da mu ce mu mutanen Allah ne amma har yanzu mun kuma Allah da muke a da mu ce masu ba fatan shi ne da kai da Allah ya canza ka da kan ka da na bayan na samu hali hali na nasu ya dua ya Allah ki mu ce mu mun halayen da sun gamshe ka halayen da sun nuna kana zo da su shi kuma wanda ba su san ka ba su san ka a dalilin kikkiawar halayen mu a samu da lafiya ka samu samu cigaba a rayuwar mu albarkacin sunan Yesu mai ceto mu amin.
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai magana ne akan tsarin iyali wato family planning domin bada sazarar haihuwa. Bari mu bawa bakuwar mu ta wannan mako damar gabatar mana da kanta.
Sunana Hauwa Abdullahi Danfata, ni ma'aikaciyar jiya ce ko ma'aikaciyar ungozuma. Ina aiki kuma da Bayer University Kano.
To zaki mana ƙarin bayani game da tsarin iyali wato family planning.
Family planning wani tsari ne da ake yi domin samun tazara haihuwa ko tsara iyali ko kuma a samun tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa.
Menene muhimmancin tsarin iyali?
Gaskiya muhimmancin yana da yawa. Basic din je sai in ce ko kuma mafi muhimmancin shine samun tazara tsakanin haihuwa zuwa wata haihuwa. Mace tana buƙatar jikinta ya murmure ya dawo daidai kafin ta ƙara ɗaukar wani ciki bayan ta haihu. Saboda process na haihuwa da ɗaukar ciki lokaci ne da ake samun canje-canje a jikin mace kuma yana bata wahala. So idan aka samu tazara din tsakanin wani haihuwa zuwa wani haihuwa ita kanta mace za ta samu lafiya da kuzarin da za ta dauki wani ciki. Na biyu shi kanshi dan nata zai samu daman da zai samu a shayarwa wadda yake bukata. Zai samu ya sha nono a wadace kuma wannan nono yana kunshe da sinadari kamar yadda muka sani wanda sinadaran kuma suna da muhimmanci wajen lafiyar yaro da kwakwalwar shi da jikin shi da komai dai. Abu na uku kuma tsarin iyali wani tsari ne wanda misali idan mace tana da matsala da ya shafi ɗaukar ciki ko haihuwa shi ma za ta iya taga cewa yaushe ne ta shirya ta ɗauka cikin kuma in ta ɗauka ya zama na cewa ta haihu kuma ta haifi lafiyayyen yaro ita kuma ita ma tana cikin ƙoshin lafiya. Wani lokaci kuma kamar iyali in sun haifi yara da yawa sukan yi ƙoƙarin shiga sun yi wannan tsarin iyali ɗin saboda su samu waɗannan yaran da suka haifa su iya ɗaukan ɗawainiyarsu da tarbiyyarsu da karatunsu na ilimi da tufatar da su da ciyar da su.
Shin mata ne kadai ya kamata su yi tsarin iyali ko maza ma na iya yi?
Hakikanin gaskiya ba mata kadai ne ya kamata su yi tsarin iyali ba, maza ma za su iya yin tsarin iyali. Abin dai da muka fi gani mostly a nan kasar mu a mafi yawa mata ne suka fi yi saboda kusan ana ganin mata su ne masu ɗaukar ciki din kuma su ne masu yin ɗawainiyar haihuwa din kuma su ne masu rena. To shi ya saka ya zama na cewa mata sun fi yi amma maza ma za su iya yin tsarin iyali.
To kamar wasu irin nau'in ko kuma na ce nau'ikan tsarin iyali ake da su kuma wanne ma aka fi yi musamman a nan Najeriya?
To nau'ikan tsarin iyali gaskiya suna da yawa kusan zan ce akan dan ana ta samun improvement ko ci gaba a cikin harka. So ana dan samun kuma sababbin hanyoyi ko akai-akai. To amma dai ala kullu halin abubuwan da muka fi sani shine misali akwai kinga amfani da magani wanda ake ce musu oral contraceptive receptive pills. Su waɗannan ƙwayoyi ne wanda mace take sha kuma ana shan su ne kullun har iya tsawon tazaran da ake bukata. Abu na biyu kuma muna da tsinke na copper ko in ce IUCD su kuma su ne ake sawa abu ne roba ne ko in ce a copper ne akwai roba akwai copper kuma da ake sawa shi kuma ana sa shi ne a cikin mahaifa. In aka sa shi a cikin mahaifa shi kuma yana kare ko in ce yana hana shigowar kwan haihuwa cikin mahaifa. Dan haka zai hana haɗaukar ciki. Sannan kuma muna da allura da ake muna da allura kashi-kashi kalan su kusan kashi 2 zuwa 3 da ake amfani da su. To kuma wannan alluran shi ma akwai wanda ake na wata 2 akwai wanda kuma ake na wata 3. Su kuma wani sinadare ne a cikin su wanda shi ainihin sinadaran zai kawo canje-canje a harkar ciwo wannan sinadare ne jikin mace da suke kawo haihuwa ko suke shirye mahaifa saboda haihuwa to sai su hana wannan sai ya zama na ciwo mace bata dauka ciki ba. Akwai kuma abubuwa ko ince tsinkaye da ake sawa a ko kasan fata ko a cikin tsoka su ma kuma duk aikin dai kamar yanda su alluran suke yi su ma abin da suke yi kenan shine muke kiran su implant. Sannan banda haka kuma a tazaran haihuwa din ana amfani da yin operations. Akwai operation da ake yi a dore bakin mahaifan mace inda kwayan haihuwa na namiji ba zai iya shiga cikin mahaifan mace din ba bare kuma a samu ma ciki din. Sannan kuma banda haka akwai misali abubuwa na amfani da ake da shi kuma muna kiran su barrier method. Su waɗannan barrier method din wani abu ne wanda misali ake yin su temporary irin na wucin gadi za a saka kamar irin su kororon roba shi kan shi kororon roba akwai na maza akwai na mata. To duka ana amfani da shi ne a yayin da za a saduwa tsakanin mace da miji in aka amfani da shi shi kuma kinga ba zai bari ma kwayoyin haihuwan su haɗu ba ballanta na a samu shi ainihin ciki. Sannan banda haka akwai kamar spermicides. Su spermicides su kuma wasu abubuwa ne wanda su suna kashe ainihin kwayan haihuwa na namiji ne. Su kuma amfani da shi shi yana hana yana kashe su ne so kinga ba za ma su samu rai da za su shiga su haɗu da na mace a samu haihuwa ba. To ainihi gaskiya dai suna da yawa waɗannan abubuwa amma dai takaitaccen waɗanda nake gaya miki waɗannan su ne dai a takaice. Wanda aka fi amfani da shi especially a nan ƙasar mu ta Najeriya shine wannan IUCD. Abinda dai bincike ya nuna kenan. Shi wannan IUCD shine wannan da nake ce miki ana sa shi kamar akwai kofa ko wani roba ne da ake sawa a cikin mahaifa da yake hana daukan ciki. To a Najeriya dai bincike abinda aka sani shine cewa an fi amfani da shi gaskiya. Saboda ina ga kusan shi wani abu ne wanda yake in ka sa shi zaka iya cire shi a duk sanda kake so. Kuma daga mace ta cire shi cikin ikon Allah ba ta daukar lokaci za ta iya daukan wani ciki. Kuma banda haka baya kawo wani inconvenience ga macen da kuma namijin ma. Wani lokaci mata in suka sa zaka ga sukan manta ma da cewa sun saka shi. So ina tunanin kamar maybe ko convenience din shi ko kuma amfani shi ya saka mata suka fi amfani da shi. Kuma saboda kasancewar shi daga zara an cire shi za mace za ta iya daukan ciki. Wallahi kamar magani wanda shi kin ga an yi shi hormones ne suna shiga cikin jini kuma idan aka ce ma an dakatar da yin amfani da shi already akwai shi a jikin system din mace kafin a ce an fitar da shi an excretion din shi ko ya bar system kin ga zai iya daukan dan watanni. Amma kamar shi IUCD in an sa shi mafi yawan lokuta gaskiya daga an cire shi ba ya daukan lokaci mace za ta iya daukan ciki. In kuma misali in ka sa ma ka fara samun problem da shi within a short time za ka iya zuwa anytime a cire. Kuma akan sa shi mata da yawa ma sukan ce in sun sa suna mantawa ma cewa da shi a jikin su saboda baya ba su wani damuwa ko kuma wani inconvenience.
Duk abin da aka ce yana da amfani ko kuma fa'ida ko kuma tasiri a wani gefen kuma ba a rasa kalubale. Shin wasu irin matsaloli ne ke tattare da tsarin iyali?
Eh to gaskiya kamar yadda kika faɗa ce kam duk abin da yake da amfani ba ya rasa kuma matsalan shi ko kuma ce disadvantage din shi. Eh gaskiya ba mu yi planning su ma haka kowanne daga ciki kuma yana da irin nashi side effect. Ba za a ce gaba daya irin side effect ɗaya suke da shi ba amma dai kowanne yana da irin side effect din shi. Kamar wasu mata kamar irin ko pills aka magani ko allura wasu mata in sun yana canja musu yanayin al'adar su. Banda yanayin al'ada da yake canjawa wasu sukan dan samu su dan rinka bleeding, su rinka dan zubar da jini na wani dan lokaci kafin jikin su ya karba ya saba. To wannan ma kin ga wani inconvenience ne. Sannan kuma yana sa yana iya sa mace ta samu karin weight ta samu sai kiba wasu kuma lokacin yakan sa mace ta yi rama. So akwai waɗanda kuma in mutum mace ta yi shi yakan dan daga jininta ko in ce blood pressure dinta. So yakan dan kawo hawan jini a wani lokuta. Sannan kuma wasu daga ciki za su iya kawo matsala na cewa in ka fara yi kuma sai ya zama na cewa baka in ka dena ma kuma haihuwan ba zai dawo ba. So duk dai irin waɗannan wannan abubuwan suna da yawa gaskiya. But these are the only few that I can mention for now.
To wace shawara zaki ba wa mata musamman game da tsarin iyali?
In shawaran da zan ba mata dai abu guda ɗaya ne, cewa suna buƙatar su rinƙa samun tazara a haihuwa. Tazara a haihuwa shine shishil waɗanda suke haihuwa akai-akai din nan shine ake cewa koni koko. To suna buƙatar gaskiya su rinƙa samun tazara saboda jikin su ya rinƙa warwarewa ya koma daidai kafin su ƙara ɗaukan wani cikin, saboda tafiya ce kamar joni ne ɗaukan ciki zuwa haihuwa. Duk abubuwa ne waɗanda suna kunshe da ƙalubale kala-kala. To yana da buƙatar a ce ka dawo da jikinka sosai, saboda yaronka ɗin kanshi da ka haifa zai samu ya sha nono yanda ya kamata, ya samu kulawa kuma yanda ya kamata. Kuma ko dai da wajen tarbiyya ma akwai buƙatar ka samu nutsuwa yanda zaka tarbiyyantar da yara a one at a time, at least ko yaya ne kana yi kafin wannan yanzu wannan ya kai wani mataki da zai iya maka shi wani abu. Kin ga kai ma ka samu lafiyanka. Kuma ko ga da zamantakewa ma ta bangaren zamantakewa mata in suka samu tazaran sukan fi samun zaman lafiya da mazajen, saboda sukan fi samun lokacin mazajen nasu yanda za su kula da ƴaƴa kuma su kula da mazajen. Sa'annan kuma a ina kira da mata cewa duk wanda za su je tsarin iyali in sun je su je asibitin da ya kamata su yi, su je gurin expert, su dinga zuwa chemist kawai su sai magani su fara sha. Su je asibiti a gwada koman su, a gwada nauyin su, a gwada blood pressure din su, a gwada musu duk wasu abubuwa, a musu test cewa ba wani ciki a cikin su kafin su fara yin tsarin iyali. Kuma sannan duk inda suka je za su yi tsarin iyali akwai buƙatar a gaya musu hanyoyi da ake da su da kuma matsalolin hanyoyin da kuma amfanukan hanyoyin. Shi ne zai ba mace daman da za ta zaɓi wanda take so. Haƙƙinta ne mace ta zaɓi wanda take so, ba wai asibiti a ce kaza zaki ba. Unless in ba kowa an ga wani abu a cikin abin da ta zaɓa ɗin ba, za a iya sanar da ita, ilmantar da ita cewa to amma fa kaza ne kika zaɓa kamar zai miki kaza zai kaza. Amma dai a bata dama ta zaɓa abin da take so. Amma dai Allah ya rinƙa zuwa asibiti idan za a yi tsarin iyali. Adine yin shi da ka.
Shin iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali ko tazarar haihuwa musamman a nan Najeriya?
Eh, kwarai da gaske iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali. Ai shi tsarin iyali ma ba zai yi ba idan babu haɗin kan mata da miji. Ai dole sai an samu fahimta da yadda da yarjejeniya tsakanin mace da miji, sannan shi ne ba za a iya yin tsarin iyali. Saboda mace ke ai ba za ki tafi ki je ki tsarin iyali ba tare da yardan mijinki ko amincewar shi ba. Shi kuma miji shi ma bai kamata ya tilasta wa mace dole sai ta yi a tsarin iyali ba idan ba ta bukata. Shi kanshi zaɓin tsarin abinda ake so a yi ɗin, ina ganin ya kamata a ce da mata da mijin ne suka tsara, suka zaɓi wanda ya kamata a ce macen ta yi. Saboda wannan shi zai kawo fahimta, shi zai kawo zaman lafiyansu. Ko da a ce misali in the process an samu wani ɗan complications ko wani side effect, to abu ne wanda kin da tare aka yi, kin gane za a samu fahimta kuma za a fi samun galaba a cikinsa.
Masu sauraronmu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance tare da ita a cikin shirin, sai kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.